أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى مكوا مكومي
يا ولد ليدي ليدي
shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka. Babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Juma'a wanda yau 3 ga watan Ramadan. Hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma ya dace da 20 daidai ga watan 2 miladiya 2026. Muna cikin suratul Qamar, wannan aya da aka karanta ta 49 da kuma ta 50 an karanta su a jiya. Mun so mu bayani lokaci mara hadinsa. Muna kan faɗin Allah subhanahu wataala, wama amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Allah subhanahu wataala ya ce wama amruna, lamarinmu bai kasance ba illa wahidatun, face da kalma ɗaya, kalamhin bil basar, kaman kyautawar ido. To wannan gaba mun so mu bayanin ta ajiya, kaman yanda na faɗa lokaci mana hadinsa. Abinda za mu fahimta a nan, na farko za mu ga Allah subhanahu wataala ya ba mu labari cewa lamarinsa na umarnin yi ko hanawa, to yana da gaɓoɓi guda biyu. Na farko dai, Allah idan ya faɗa to ba sai ya maimaita ba, sannan kuma in ya so yiwuwar abun to zai yiwu ne kamar kyautawar ido. To a nan malamai suke cewa abubuwa da Allah subhanahu wataala zai kaddara, dama tun kafin Allah subhanahu wataala ya yi duniya ya riga ya tsara duk abin da zai faru, kamar yadda za mu sami ƙarin bayani ga aya ko ayoyi da za su biyo. To Allah ya riga ya tsara komai, kuma lokacin faruwar abun kawai ake jira sai a ga abin ya faru. Wannan bai ci karo da faɗin Allah subhanahu wataala ba, cewa walaqad khalaqna as-samawati wal-ardha wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Allah yayi bayani cewa tabbas mun halicci sammai da gassai da abin da yake tsakanin su a cikin kwana 6, kuma wata gajiya bata same mu ba. Kaga mutum idan yana da ƙarancin fahimta zai ga cewa to ya Allah subhanahu wataala yace lamarinsa bai kasance ba face kamar kyautawar ido, kuma ƙasa da haka. Amma kuma yanzu gashi an ce an halicci sammai da gassai da abin da yake tsakanin su a cikin kwana 6. To amsa da malamai suka bayar a nan shi ne, abu na farko, Allah subhanahu wataala ya yi wannan domin ya nuna mana bin abubuwa a hankali daki-daki, kuma dukkan abin da ya taho a hankali a hankali a hankali shi ne ake daɗewa ana cin gajiyarsa, kuma duk abin da ake so a mora bai kasancewa lokaci ɗaya. Na buga mana misali da haihuwar dan adam tun daga lokacin da aka haife ka zaka zama hali dan labubu a cikin tsumma kwanciya masiri a gyara maka sannan a zo a koya maka zama a zo a koyi rarrafe a koyi tafiya har mutun ya zama mai cikakken karfi saboda me saboda alfarin da yake tattare da dan adam da yanda zai ci gajiyar kansa wasu masu ci gajiyar sa amma rayuwar dabba ba haka take ba zaga an haifi akuya ko tinkiya a yanzu bayan awanni tana ta guje-guje da kaiwa da kawuwa saboda fa'idar ita wannan dama ta ita ciya ce ba ainihin dogon zango take dauka ba dauki karatu karatu duk gatanka duk kwakwalwarka sai ka bi matakan sa idan karatu ne na zamani wani mutum daga nursery zai soma ai primary ai secondary ai duk matakai na sama saboda alfanin ilimi saboda matsayin sa ba zai yi duk kwakwalwarka kace ai na gama karanci abubuwan bukata a cikin shekara 1 2 3 ba kai saba wani ma sai ka soma furfura kafin ka kai a nuna ka da yatsa a wannan fagen saboda me saboda alfanin ainihin ilimi bal masana suke cewa hatta kudi wanda wani zaka ga dare dai Allah kan yi bature to irin wannan kudin ba su fai karko kaman kudin da aka yarfe gumi a goshi ba wanda da kadan aka sha wahala aka tara su irin wanda suka sha wahala a wajen tara wannan kudin Allah bai fi tsora musu lalurori da yake yi ma kudin su kwaf dai ba galibi irin wanda zaka samu a dare daya to shine zai yi tafiya a wuri daya to ala kulli halin malamai suka wannan shine gaba ta farko gaba ta biyu sammai da kasai sun kunshi halittu wanda Allah kadai ya san adadin su to a cikin mashi'ar Allah bai so ya fadi kun gare su duk su kasance lokaci daya ba a'a kowane abu ya kasance gurgurdan yanda aka tsara shi yanzu mu kanmu Allah yake cewa ya khalqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salaf mu kanmu ba tashi da Allah ya gama halittar mu ba halitta ce bayan halitta hadisi ibnu mas'ud ya faɗa mana mutum zai kwana 40 yana digon mani ya kwana 40 yana gudan jini ya kwana 40 yana tsoka sannan ainihin abu sa masa rai har ya kai lokacin da Allah zai bada izinin fitowarsa daga cikin mahaifiyarsa to kaga wannan wasu abubuwa ne wanda kowace gabar a wajen Allah kalamhin bil basar to amma ba abu dai bane ba shi yasa kaga cewa mun dauki lokaci a ciki kafin fito waje ina fata mun gane to Allah da yake cewa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar muka ce wannan wahidatun shine kalimatun wahida ita ce kalimatu kunna Sheikh Ibn Usaymin rahmatullahi ta'ala alayhi yace anan zamu fahimci kuskuren masu cewa ya man amruhu bainal kafi wan nun yace to wannan kuskure ne domin ba wai abu yana kasancewa bane bainal kafi wan nun yana kasancewa ne ba'dan nun ma'ana ba'dal kafi wan nun da ma to akai ya man amruhu bainan nuni wal fa kun fayakun amma lokacin kafin aje nunun din Allah bai tabbatar da shi abin ba sai lokacin da nunun ta tabbata sannan abun suke kasancewa ina fata mun gane to wannan gabar kuma har yanzu bayin Allah tana nuna mana ya kai dan adam ka kwantar da hankalinka a rayuwa kada abubuwa su dinga daga maka hankali kana ganin na wasu da jinkirin su kai kake ganin abun mai jinkiri ne amma a wajen Allah kusa yake Allah da yake bayanin alkiyama yake cewa innahum yarunahu ba'ida wa narahu qariba su suna ganin alkiyama nesa take mu kuma muna ganin ta a kusa to ba wai alkiyama ba hatta abubuwan nan na rayuwar duniya da kake gani wani lokaci mutum zai dabe tsammani yaga komai ba zai yi ba komai ya cakude kuma ya lalace amma a cikin abinda bai kai sakan biyu ba sai ga Allah ya canza lissafi wannan shi zai sa ka karfafa imanin ka da Allah subhanahu wataala domin dan adam yana can yana shirye-shiryen sa shi kuma rabbul izzati ya gama nasa kuma ba za a taba samun cin karo tsakanin lamarinka da Allah ba kai so kake sai bayan wasu shekaru shi kuma Allah yan sakanni ne to kaga abin da Allah shine zai tabbata wannan zai nuna maka kada ka ji tsoron makircin wani wanda zai maka makirci ko wani wanda zai shirya maka ainihin wata mugunta wani malami yana cewa duk wanda zai shirya maka gadar zare ko cutarwa to karkarin abin da zai yi ya tabbatar da abin da dama Allah ya riga ya tsara shi amma ba shine ya samu da abin ba wani zai ga cewa saboda isassa da ainihin tumbatsarsa in ya sa abu a gaba dole ne malaman sirri sun ce Abu Jahal lokacin da aka wayi gari za a yi yakin ainihin Badar abin da yake cika baki cewa yau shi da mutanansa sun riga sun gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanansa ya samu wannan tabbacin a zuciya kawai daga wannan wunin to musulunci sai dai ayi tarihin an yi shi a ban kasa to amma kash wannan shine tunaninsa shine sirrinsa kuma abin da Allah ya shirya ya riga ya faru yan uwa irin wannan abubuwan da yawa suna nan fal ba lokaci bane na tarihi bane zamu cika shi amma wani misali da zan kawo wanda zai nuna maka ka tsaya akan dokokin Allah in ka bi Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja akwai mashahuriyar kissa da ta faru daga cikin kasashen mu na Afirka bazan ambata kasar ba amma dai ba ta da nisa wanda suka san abu suke ba mu labari an yi wani shugaban kasa wanda shine ya karba a hannun turawa to wata rana saboda mutum ne mai tsanani yadda su ƴan kasar suke faɗa mana idan zai zo gari baka isa ka fita kasuwa ba idan aka same ka ka bude rufar kasuwa to jikinka ya faɗa ma shugaban kasa zai zo har ka samu dama bude shago dole sai dai ka zo ainihin ka tare shi to wata rana takwaran aikinsa ya kawo masa ziyara za su zo ɗaya daga cikin manya-manyan jihohin kasa su yi sallar juma'a aka aiko liman cewa shugaban kasa da wani takwaran aikinsa za su zo su yi sallar juma'a aka jira har wajen la'asar bai zo ba liman ya karfin hali ce to gaskiya sai dai ai juma'a aka ce liman an fasan halinsa ya ce a ai ba za mu zauna har la'asar ta yi ba mai juma'a ba liman ya karfin hali aka yi juma'a ana gama juma'a sai ga shugaban kasa saboda jahili ne bai san addini ba sai ya ce a sake juma'a ma'ana shi ba za a kunyata shi a gaban shugaban kasa wanda yake makocinsa ta kwaran aikinsa ba liman ya yi duk dabarun da zai cewa raka ya daɗe ai dama ku matafiya ne matafi ba juma'a a kansa saboda haka ku yanzu abinda za ku yi azajin la'asar ya ce a sake juma'a ya ce liman ya yi ƙarfin hali ya ce to ranka ya daɗe dai juma'a ɗaya ake yi in aka yi ta kuma sai sati ya zagayo to shikenan ya juya ya tafi yana koma babban birninsa sai ya rubuto takarda cewa ana neman liman rana kaza kowa ya gamu da ya je to sai dai buzunsa yau muna juma'a in za mu kaddara a ce yana neman sa asaba abin nan lahadi to ana gobe zuwan liman sai aka kifar da shi me wannan zai nuna maka inna rabbaka labil mirsal wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar shi yana ganin ba a isa a yi masa tawaye ga abin da zai faɗa ba ko ya samu umarnin Allah saboda jahili ne bai san rayuwa ba bai san ma ainihin addini ba to shahid anan kun ga yanzu shi wannan abin da ya tsara Allah kuma ya tsara akasinsa yan kasar suke ce mana a lokacin liman ya samu karama wato ya samu daraja cewa wanda daga cikin karamominsa ne an yi nufin a kauda shi daga doron kasa shi wancan karkataccen aka kauda shi daga kujerarsa ƙarshe ya mutu a kulle a kurkuku Allah ya tsare to almuhim wannan sifar ta Allah yayi abu lokacin da yake so kamar kyautawar ido wani zaman ne tabbaci ne ake ba mu cewa kada ka yanki duk lokacin da kake gani an kai bango an kure to a wajenka ne aka kure amma wajen Allah ba kure ba komai zai iya ainihin canzawa a daidai lokacin Allah ya datar da mu to saboda haka Allah subhanahu wataala ke cewa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar sai ke cewa wa laqad ahlakna ashya'akum fa hal min muddakir tabbas mun halakar da makamantanku suwa ake fada mawa mushrikan quraishawa fa hal min muddakir shin yazo daga cikin ku akwai wanda za su dauki darasi su dauki izina wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nuna wa anan shine al'ummatancan fatsara su da dagawa su ta kai suna ganin azabar Allah ba za ta zo musu ba kun ga a wannan suran mun ambaci kissan annabi Nuhu da farko sannan aka ambaci kissan Adawa Samudawa mutanen Lut sannan aka zo ainihin mutanen Fir'auna to annabi Nuhu alaihi salam ku duba shekara 250 yana wa'azi wanda shi kansa annabi Nuhu yana ganin wato abu kura ta kai ko tura ta kai bango duk dabara sa ta wa'azi ta kare yace annima garubun fantasir mutanen nasa suna masa izgili suna yi masa ba'a suna yi masa abuwa na cin fuska ba sai aune ba sai ga Allah ka ruwan tufan ya share su kaman ba yi sabon da sabon Adawa suka cika suka batsi suka ce man ashaddu minna quwwa wai kai tsananin ya kai mu tsananin karfi su ma mun ambata da Allah ya daidai da su Samudawa suka ce ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin kai Salihu kana da sai akwai wata azabar Allah akwai wata akuba akwai kaza to ka zo da wannan in kai mursali ne na gaske Allah ya kama su da tsawa aka gama da su gabaki ɗayan su to ku duba shi kuma Fir'auna shi da mutanansa sun fito sun tunkari annabi Musa da mutanansa matsayin da har mutanen annabi Musa suna cewa inna la mudrakun mu fa za a tarar da mu za a cin mana saboda me teku ce a gaban su kuma Fir'auna ne da mutanansa dab da su ba kwale-kwale ba jirgin ruwa kuma ba su iya ruwa ba kuma ruwa iyakar idanka Fir'auna ya gamsu shi da mutanansa annabi Musa da mutanansa sun tashi daga yi to ku duba yadda Allah ya yi musu kaga wannan me yake nuna mana wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar to Allah sai ya ce wa laqad ahlakna ashya'akum iri-irin ku masu hali na kafirci irin ku fa hal min muddakir to yanzu a cikin ku akwai wanda kunnansa zai yi laushi ya ji wa'azi ma'ana tunda wa'ancan ba su kai labari ba me laifin su kafirci kuma yanzu kuna kafirci kuma wanda aka kafirce ma wa'ancan wa'ancan annabawan ba su kai annabin da ku kafirci yau ba to kunnan ku zai yi laushi kaga ne sai wanda Allah ya so ma'ana abin da bawo shi yake cewa duk abin da yace doma ba zai bar awe ba saboda haka tunda dai su suka yi kafirci ba su kai labari ba to kuma yanzu tunda kun yi in ba ku tuba ba ba za ku kai ainihin labari ba to shine Allah yake cewa wa laqad ahlakna ashya'akum tabbas mun halaka makamantanku fa hal min muddakir shin yanzu akwai wanda suke masu ainihin tunawa a cikin tafsiri yake cewa inna kullu shay'in yace mansubun bi fi'lin yufassiruhu je mun fada cewa akwai taqdirin inna khalaqana kullu saboda waccan khalaqana hu ita ce za ta fassara shi to shine Allah yake cewa mu duk wani abu mun halice shi bi qadar yace bi taqdir ta hanyar gurgurjewa mun yi bayanin taqdir a jiya ko dai ana nufin wato ainihin tun azal qaddar Allah ta tabbatar da shi ko kuma a bisa tsarin da Allah ya gina shi akai yace halun min kull wannan bi kadar hali ne da wancan kullu din yace ai muqaddar wato mun halice shi abun kaddarawa nan mai tafsiri sai aka rubuta au qari'a to wannan alhamza kuskure ce wa qari'a kuma an karanta kullu bir rafi to sai zama mubtada khabaru shine khalaqalahu saboda haka wancan alhamza sai a hade ta da ita da wawan ko kuma a goge ta yace wa ma amruna li shay'in nuridu wujudahu kuma lamarin mu ga wani sha'ani ga wani abu da muke son sa wato samar da shi bai kasance ba illa amratan wahidatan face umarni ne guda daya kalamhin bil basar kaman kyautawar ido fi sur'a a wajen gaggawa sai yace wa hiya qawlu kun shine fadan kun fayujadu sai a samar da wannan abun innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kadai lamarin ubangiji yana kasancewa duk lokacin da ya nufi wani abu to zai fada ma wannan abun cewa kasance sai ya ta kasancewa sai ce walaqad ahlakana ashiyakum tabbas mun halaka makamantanku shine ashbahakum makamantanku fil kufri a cikin kafirci minal umamil madiya daga cikin al'ummatai da suka shude fa hal min muddakir shin yanzu akwai masu yin tuntuntuni yace istifhamun bi ma'anal amr wannan tambaya ce amma umarni ne kenan ku yi tunani ku koma a cikin taitayinku ai udhkuru wattaizu ku tana kuma ya zama ainihin kun wa'azantu sai Allah subhanahu wataala ya ce
wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar
Allah subhanahu wataala ya ce wa kullu shay'in fa'aluhu dukkan abin da ya zamo sun aikata shi fi zubur to yana nan a cikin littattafai ko a cikin takaddu wa kullu saghirin kuma duk wani karamin abu wa kabirin da babban abu mustatar yana nan a rubuce wannan ba wai mujarradin labari Allah yake bamu ba dan ya nuna cewa mu san da sani duk abin da muka yi to ba gara ba zago za mu ganshi a wajen Allah subhanahu wataala Allah dai ce wa kullu shay'in fa'aluhu duk wani abu da suka aikata shi susuwa ana nufin bayi gaba daya ko kuma su wa'annan da ake ba da labarin su to Allah dai sai ya ce fi zubur suna a cikin littattafai to sai malamai suka ce kitabatul ashiya ala sinfain abubuwa da Allah ya rubuta dan gogi biyo ne akwai alkitabatus sabiqa akwai alkitabatul lahiqa akwai rubutu wanda ya riga ya wuce sannan akwai rubutu wanda shi kuma zai biyo baya wanne ne rubutu da ya wuce mu dinnan kamar yanda na faɗa ba dadewa tun kafin halittar duniya da sama da shekara 50,000 Allah ya rubuta duk abin da zai faru hadithin sahihaini ya tabbata cewa farkon abin da Allah ya halitta shine alqalami sai Allah ya ce da shi uktub yi rubutu sai ya ce wa man ladhi aktub ya ce me zan rubuta sai aka ce uktub maqadir kulli shay ka rubuta duk wani abu da zai faru tun daga nan har zuwa tashi alkiyama to yanzu zaman da kai anan inda ba a rubuta ba za ka yi wannan zaman ba da zaman da kai ka gyara zama ka gyara tashinka fitarka shigowarka inda ba a rubuta ba zai kasance ba to wannan shine alkitabatul azaliya an riga an rubuta wannan wanda zai zama mumini Allah ya rubuta wani mutumin kirki ne za a halitce shi ƙasa kaza gari kaza yanki kaza bangare kaza kuma ga irin ayyukan da zai yi nabin Allah ga kurakuran da zai kuma za a yafe masa Allah ka samu a cikin su to wannan an riga an rubuta tun kafin mu zo duniya su kuma kangararru an riga an rubuta wani kangararre za a yi shi ƙasa kaza yanki kaza a cikin family kaza ya rayu shekara kaza kuma ga irin ayyukan da zai yi ayyuka na saban Allah na kangara na fitsara to wannan rubutun Allah baya hukunta bayi a kansa kuna gane karatu an rubuta cewa za mu yi kuma ba mu kawa sai an yi to amma Allah zai hukunta mu akan wannan ba zai hukunta mu akan wannan Allah ya ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah yake cewa ba ku sani ba, Allah ya san abin da yake cikin sammai da ƙasai. Inna dhalika fi kitab, wannan abin da yake cikin sammai da ƙasai din nan fa yana rubuce, Allah ya sa a rubuce shi. Kuma wannan faruwarsa abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna gane wannan? To yanzu mu da muke masallacin nan, da na waje, na jihar nan, na ƙasar nan, na duniyar nan gabaki ɗaya, duk abin da za mu yi Allah ya riga ya rubuta. Shi yasa lokacin da ma'aiki alayhi salam ya faɗi wannan hadisi, sahabbai hankalinsu ya tashi suka ce, fami idan fafi mal amalu ya rasulullah. To in haka ne, akan me za mu wahala mai aiki, ko sai mu kwance mu tunda an riga an gama lissafi, dan wuta an rubuta, dan aljanna an rubuta. Sai ma'aiki alayhi salam ya ce, e imalu fa kullum muyassarun lima kulika la, ku je ku yi aiki. Kowa an hore masa abin da aka dace shi saboda shi. Yanzu zaman da kai a masallacin nan ka haƙura, awa ɗaya ka tashi, wani in za ka ba shi dubannin kuɗi, wallahi ba zai iya zama ba, zai ji kamar kanka ya aiki. Haka kawai saboda rashin aikin yi a cewa an zo an zauna ana kallon waya, wani ana wasu maganganu, haka bai zai gane shi. Shi lokacinsa ya fi ƙarfin wannan. Kai dai masa maganar business, yawwa. To nan yake da wayo, nan yake da hankali, a nan yake da ƙwarewa. Yi masa maganar yadda biyar za ta zama goma. To wannan shi ne zance, kuma shi ne batu. Amma ka kai masa maganar addini, kar kai masa maganar Allah yana son ka za a yi, Allah ba ya son ka za ka da a yi, ka kai masa wannan maganar. Wannan ba layinsa ba ne, layinsa malam ne. To sannan a hirɗinka wai ka ce kaza ba kyau ba kyau. To ba kyau ba kyau, to me kake so a yi? Sai ka ji mutum ya ce, wallahi malaman nan idan ka daka da tasu ko ruwa ba za ka sha ba, duk abin da za ka taɓa sai a ce ba kyau. La ilaha illallah, kai kana musulmin kirki kake faɗar wannan? To ba za hana ka shan ruwa ba, zai ka shanye teku ka dawo. In yi so sai a yi magana, shi kenan ba? To almuhim, wannan rubutun Allah ya riga ya yi shi, kuma ya riga ya tabbatar da shi. Allah ya ce, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri an al-arda yarithuha ibadiy as-salihun. Allah ya ce, mun riga mun rubuta a cikin baitul mahfuz, lawul mahfuz, mun riga mun rubuta, kuma bayan an tabbatar ma a cikin alqur'ani, wato littattafai kai da suka gabata bayan lawul mahfuz, Allah dai ya riga ya rubuta cewa ƙarshen duniya bayin Allah na ƙwarai ne za su gaje duniya. Duk wannan jagwalgwalan da ake, akwai lokacin da Allah zai share shi ya zama zalla. Bayin Allah na ƙwarai za su kasance, to sannan kuma daga baya kuma su ma a tafiyar da su, sannan kuma wato tantirai su ne alƙiyama za ta tsaya a kansu. Hadithi ya tabbata alƙiyama ba za ta tsaya ba sai a kan ashrarun nas. Kada Allah ya kai mu wannan lokaci. Waye sani ko ibadiyar salihuna ana nufin lokacin manzo Allah ne?
Gaskiya
yanzu kawai lokacin ashararanci shi ne ake ciki, an kusa kaiwa ƙarshe, Allah dai shi ne mafi sani. Almuhim, kun ga wancan kitaba ce azaliya, an riga an rubuta. To daga nan kuma sai rubutu na biyu, wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalu. Allah sai da yi rantsuwa ya ce, wa inna alaikum, ka shigo ciki, na shigo ciki, duk mun shigo ciki, lallai a kan ku lahafizin, akwai wanda suke masu kiyayewa. Kuma Allah sai dai ambaci wato alhibzu tattare da su, kamar ana ce mana mala'ikan da za a haɗa ka da shi, a haɗa mu da shi, ko bai rubuta komai ba ya haddace ya kiyaye, babu abin da zai shige masa ainihin duhu ya ɓata lissafi. Kiraman kun masu daraja ne a wajen Allah, ba za su yi maka aringizo ba, saboda kai mugun mutum ne, duk kafircin kafiri ba za a ƙara masa abin da bai aikata ba. Kuma Allah sai ce, katibin masu rubutu ne, duk abin da kai an rubuta an rubuta an rubuta, haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar. To wannan shi ma ba wai labari ne ake ba mu ba, a'a, ana ce mana ku shiga hankalinku. ma'ana tun da ka san abin da kake faɗa ana rubutawa, abin da kake aikatawa ana rubutawa. Yanzu da za a tambaye mu da aiki da magana wanne ya fi yawa a rayuwar ɗan adam? Wanne ya fi yawa? Magana ta fi yawa sama da aiki. Yanzu idan ka zo ka zauna za ka yi ta zuba, in kai mai yawan zuban ne ba kai aiki ba. Ƙarshe a wuni kai aiki 10-20 amma maganganu ga su nan barkatai. To sai Allah subhanahu wataala yake cewa ma yarfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ba zai furta wata kalma ba ɗan adam baligi face ta tare da shi akwai mai kula da shi wanda kuma suke taskace dukkan abin da mutum ya rubuta. Wannan dan a nuna mana in har maganganunka da za ka dunga zuba ba a gaji ba an rubuta su, to ina ga aiki? Wanda kila kafin kai aiki ɗaya ka yi maganganu kalmomi ɗaruruwa, to an rubuta ɗaruruwan kalmomi ina ga kuma ɗaiɗaikun ayyuka? Min babi aula an riga an rubuta su. To saboda haka a nan kun ga wannan ita ce alkitabatul lahiqa, shi ne rubutu na biyu. Da can an rubuta za mu aikata, to ba mu kai ga aikatawa ba, to ba zai Allah ba zai ce to shi kenan ai kawai dama ‘yan wuta ne, tunda dama an rubuta za su aikata. A'a, sai ka aikata don a yanke maka hanzari. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Karanta littafinka kai da kanka, ka isa ka yi wa kanka bincike kai ma kanka hukunci cewa lallai abinda aka tabbatar a kanka ba zalunta ka aka yi ba. Ina fata mun gane. To saboda haka shi yasa Allah anan da yake cewa kullu shay'in fa'aluhu fi zuhur, dukkan abinda suka aikata yana nan a cikin wato ainihin takaddu an riga an rubuta su. To wannan tafsili da malamai suka yi cewa rubutu biyu ne, akwai nafil azal sannan akwai kuma na abin da ka aikata, zai fito mana ƙarara da faɗin Allah subhanahu wataala da yake cewa wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin wa nabluwa akhbarakum. Kaga Allah sai yake cewa wala nabluwannakum, tabbas za mu jarraba ku, hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin, domin musamma su kokari da kwazo a cikin ku da kuma masu haƙuri. A'a, to kenan Allah da bai sani ba, ya riga ya sani. Yanzu kila zaka iya zuwa kai ne class master na aji, ka zo ka yi wa ɗalibai jarabawa, kai ne form master ko kuma malamai su gama jaraba su baka, ka zo ka karanta aji kaza, wane ne na ɗaya, wane ne na biyu, wane ne na uku, aji kaza ma haka. To lokacin da aka tara ɗalibai za ka ce to yanzu mun taru domin mu san su waye suka yi ƙoƙari a cikinku kuma su waye ba su yi ƙoƙari ba. Kuna ganewa? Ya karanta ya san su wane ne zai iya nuna kai wane, kai ne na ɗaya, kai ne na biyu, kai ne na uku. Amma da ya ce don mu sani, ma'ana kenan mu bayyana. Sani kam shi malamin ajin ya sani, kuma ainihin wanda yake shugaban ƙismi da aka ba shi shi ma riga ya sani. To kenan da Allah ya ta na'lamal mujahidina minkum wasabirin, kenan al-ilmu bil kitabati lahiqa, ba as-sabiqa din ake nufi ba, dama Allah ya riga ya santa, shine mai umarni alibin aka rubuta ta. To Allah subhanahu wataala sai yake cewa duk abin da suka yi yana nan rubuce, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dukkan wani karamin abu da babban abu an rubuce shi an gama. Allahu akbar. Kaman ana cewa kai a matsayinka na mai hankali ba za ka so rabbu subhanahu wataala ya ga kwamɓale da fitsara a cikin littafinka ba. Yanzu kai a matsayinka na mutumin kirki ko dai mahaifinka ko wani mai gidanka ya baka wani aiki, kuma aikin nan idan ka gama za a je ajiye a gabansa a ce ga aikin da wani, kuma a kawo ka yana duba aikin kana nan, don Allah zaka so kai wani abubuwa na ba daidai ba, kaga zaka zage iyayenka, iya kokarinka. Na farko dai mutumin nan kana ganin mutuncinsa, kuma yana kyautata maka, kuma yana karrama ka, kuma aikin nan ma zai baka wani gwaggwaban sakamako. Duk wannan shuruda sun cika. Dan Allah zaka yi wasa? Zaka yi sakaci? Ba zaka yi sakaci ba. To kenan kaman ana cewa ka kwanda sanin duk abin da ka furta ko ka aikata zaka ganshi a rubuce, kuma Allah subhanahu wataala zai ga wannan abu. Kuma ga kaga Allah, kaga zaka ji kunya a ce kai ka shiga lungu kai kaza ba daidai ba. Haka ne ko ba haka bane? To Allah sai ce wa kullu saghirin wa kabirin mustadar. Kunga saboda balagan alqur'ani sai aka soma da karami, sai aka ce wa kullu saghirin, duk wani karamin abu, wa kabirin da kuma babban abu, mustadar an riga an rubuce shi. Saghirin mahma sagur, kabirin mahma kabur, karamin duk yadda ya karanta. Kun ga da aka soma da karami, in har an rubuta karami to ashe min ba da aula kai ba kasa sai an rubuta babba. Shi yasa daga cikin hisaban yasira da Allah zai wa bayi, Allah ya saka mu a cikin su, za a tashi bawa wanda Allah zai masa hisabi mai sauki. Mutum yi wa'insu ayyuka a rayuwa, shi da a zatansa wannan ba yabo ba fallasa, sai dai kashashe laifuka ne. To irin wa'annan da kuma ƙi laifin ne mutum, amma yana ganta wannan laifin ma menene, Allah sai ya tattara wa mutum irin wa'annan, sai a ce a tazkuru zamba kaza, ka tuno zunubi kaza, sai a nuna masa. ‘Yan uwa, kamar yadda muke faɗa alƙiyaman nan da Allah ke faɗa mana, wallahi ilimin zamani ya nuna mana abin da magabata ba su gani ba. Kamaran nan da ake rikodin ɗin abin da muke, da yanayin zaman da ka yi, tufafin da suke jikinka, motsinka, da duk abin da ka yi, da za a je abin nan da aka naɗa aje bayan shekaru da an buɗe aka za a gan shi. Ba canji, ba ƙari, ba rage. Ba za a iya shigar da wani abu wanda ba a yi rikodin ɗinsa ba. Haka ne? To wannan misali ne akan abin da zai faru gobe alkiyama. To Allah zai ce wa bawa, a tazkuru zamba kaza, ka tuno zunubi kaza, sai a ce an yafe maka, a yi ta zana su, a yi ta zana su. To kuma akwai waɗansu manya wanda mutum shi ma ya san ya yi. To tun da aka nuna wannan da kake gani ‘yan ƙananu, aka ce kuma an yafe maka, to ina ga wanda kai ma ka san ka yi? To a nan za a yi shiru, ba za a ce masa komai ba. Shi da kansa murya ƙasa-ƙasa zai ce, Allah, ai, akwai wasu suka za suka za ɗin na san na aikata. Allah zai ce, to yadda muka suturce ka a duniya, yanzu ma mun suturce ka kuma mun yafe maka. Allah ya saka mu a cikinsu. To wannan shi ne ainihin hisabin yasira. To shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul Kahf yake cewa, wawdi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa, wawdi'al kitabu, za a zo a aje littafin aiki naka da nawa da na kowa da kowa, da na kirki da ba na kirki ba, to duk za a ajiye kowa ga shi nan a gabansa. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi, zaka ga masu manyan laifuka suna tsorace da abin da yake ciki tun ma kafin a buɗa. Suna tsorace saboda sun san sun yi ba daidai ba. Wa yaquluna ya waylatana, su dunga cewa kai can su, ma li hadhal kitab, me ya samu wannan littafi, la yughadiru saghiratan, baya barin dan kankanin aiki, wala kabiratan, ko ni babban aiki, illa ahsaha, mace sai ya kiyaye ya taskace ya rubuce. Allah ce wa wajadu ma amilu hadiran sun samu abinda suka aikata a halarce tif ba dadi ba rai Allah subhanahu wataala sai ce wala yadhlimu rabbuka ahadan Allah subhanahu wataala baya zalunta kowa Allah ka samu dace to wannan yan uwan yake nuna mana cewa lallai duk abinda ka san kai to wannan abin yana nan a rubuce sai dai abinda malamai suka faɗa daga cikin gata da Allah ya yi mana rubuta kyakkyawa ya bambanta da rubuta kikamun muna idan mutun yayi kyakkyawa nan take mala'iku za su rubuta masa ba za a daga kafa ba mun karanta wannan da muka zo tafsirin suratul kaf to amma idan mutun yayi mummuna to wannan za a dan daga masa kafa a bari a gani ko zai tuba wannan jin kai ne na Allah kuma sai ka samu wani ma fajiri ne amma da ya fadirce ba za a ce ai sauri a rubuta ai mutumin banza ne ba za a yi masa wannan ba za a rubuta za a daga masa kafa idan yayi ni dama ya ce Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba an fasa ba za a rubuta ba akwai gatan da ya kai wannan to sannan kuma laifin nan a rubuta ma kwaya ɗaya tak aikin nan na kirki kai daya shi kuma a rubuta maka goma kai idan ma kirkin ka ya kai a wajen Allah annunka maka 700 kai wallahu yudha'ifu liman yasha to amma duk da haka Allah kiyaye a ce wai hagu ta rinjaye dama Allah kiyaye to saboda haka Allah sai yake cewa wa kullu saghirin wa kabirin mustatar duk wani abu wanda yake karami da babba an riga ainihin an rubuce shi to shine annan yake cewa wa kullu shay'in fa'aluhu shine ayyul ibad duk abinda bayi suka rubuta maktubun fi zubur an rubuta shi a cikin tattafai yace wato kutibal hafaza ko kuma kutubul hafaza littafan mala'iku wanda suke kiyaye abubuwan da muka yi wa kullu sabirin wa kabirin duk wani karami da babba min dhanbi na daga zunubi aw il amal ko kuma wani abu da muka aikata mustaqar to abin wato rubucewa ne yace maktubun fil lawhil mahfuz abin rubucewa ne a cikin wannan kiyayen allo sai Allah subhanahu wataala yace
innal muttaqina fi jannatin wa nahum fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir
Allah subhanahu wataala yace innal muttaqin lallai wanda suke masu takawa fi jannatin suna cikin wayansu aljannatai wa nahar da kuma koramu fi maq'adi sidqin a mazauni na gaskiya inda malikin a wajen mai zuzzurfan mulki shine Allah subhanahu wataala muqtadir mai ikon aiwatarwa Allah subhanahu wataala ya saka mu a cikin almuttaqin wasu malaman tafsiri suka ce lokacin da aka faɗi waccan aya innal mujrimina fi dhalalin wasu'ur yawma yusabuna fin nar ala wujuhihim dhuqu massa saqar kamar yadda muka faɗa a jiya al'adan alqur'ani ambatan bishara bayan gargadi ko ambatan gargadi bayan bishara to amma da aka ambaci gargadin sai ba ambaci bishara ba to sai aka sako isu ayoyi sune wanda muka karanta tun daga wato ainihin inna qurashin khalaqna wa biqadar har ya zuwa wato nan mustaqar to kun ga wannan duk an yi bayani kamar yanda muka ambata aje wasu malamai suka ce hikimar kawo wannan dan a nuna cewa su wa'intan yan wuta da aka shigar a cikin wuta ba zalunta su aka yi ba abubuwan nan da aka faɗa na taskace aiki da tabbatar da shi to shine ya gaskata kansu sun yi fitsara sun dauka za su sha lalai sun yi wa Allah rashin mutunci sun dauka ruwa ta sha to amma sai su ga ashe ba su ci bilis ba ruwa ba ta sha ba to lokacin da aka faɗi yan wuta aka faɗi akubar su to kowa ya kasa kunne ji to su kuma wanda suka yi da'a menene sakamakon su to shine sai aka biye da wannan Allah sai ya ce innal muttaqin lallai masu takawa at takawa malamai sun sha fadin ta in kana so kai mata ta'arifi gajere shine imtithalul awamir wajtinabun nawahi kawai aikata umarnin Allah da kuma nisanta hanin Allah wannan shine takawa duk lokacin da Allah ya ni'imta mutum yayi wannan to Allah ya azurta shi da takawa Allah ka saka mu a cikin su to Allah sai ya ce wanda suke masu takawa fi jannatin suna cikin aljannatai wa nahar kuma ainihin koramu malaman tafsiri suka ce wa Allah anan Allah ya ambace aljanna jannatin to aljannan nan guda nawa ce wasu malamai suka ce duk wani mutum da yaji tsoron Allah aljanna hudu za a bashi saboda a cikin suratul rahman da zamu zo Allah ya ce waliman khafa maqama rabbihi jannatan to bayan an tafi sai aka ce wa min dunihi ma jannatan kuma banda wa'incan biyun akwai wasu biyun kuma daban to kuma kowace ta bambanta da yar uwarta a bisa shirin da Allah ya wabaye sa na kware Allah ka saka mu a cikin su wannan an ambaci jannati domin a kusato da abun asalin jannat shine gona da zaka ce mai bishiyoyi masu inuwa ga ruwa yana gudana ga kikkiawan yanayi shine asalin jannat to amma aljannat da Allah yake ba mu labari fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar in ka shiga gona mai bishiyoyi zaka ga abubuwan da idan kai ke so ya gani kaga furanni wasu kala kaza wasu kala kaza wasu kala kaza idan ga ruwa korama zaka ga abubuwa da kake so kaga kifaye kaga halitta kaza abubuwa wanda rai yake so to wannan duka ana kusato mana abinda muka saba ta'amuli da shi ne yau da kullun amma ba wai dan ana so a nuna mana iya shi ne abinda Allah ya koyi ba tunda Allah ya ce ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba abun bai taba darso a zuciyar dan adam ba to kawai sai dai mu ce Allah ka azurta mu da ita to Allah sai ya ce fi maqadi sidiqin a cikin mazauni wanda yake ainihin na gaskiya mazauni na gaskiya malamai suka ce an ambace shi mazauni na gaskiya ko dai saboda mazauni ne wanda ba a furta ƙarya a cikin aljanna ba ƙarya ba zancen banza ba batsa ba ashariya ba duk wani abin da yake ba na daidai ba haka ne ko la yasma wala fiha lagaw wala ta'sima illa qilan salaman salama ba a jinya sashiyan magana ko sabon Allah a ciki ko kuma an nufi maqad sidiqin mazauni ne na dindindin kenan mazaunin ka na duniya gidan ka na duniya maqadu kadhibin ne gidan ƙarya ne ko ba haka bane kuma shi muke ta ƙarƙarewa mu zage dantsi a wajen yin sa a kwasfare wani har alfahari yake gidan da na gina ba wani kaya na ƙasar nan a ciki hatta da shimfudu gidan ƙarya dai ne domin sai ka tafi ka bashi ko ka shirya ko baka shirya ba wasu masu su fika mora abin da zai faru kenan ni na san akwai bawan Allah da aka yi a ƙasar nan wasu shekaru ina faɗa muku shekaru wajen 30 yadda wanda suka ba mu labari suka faɗa in magana ta gaskata cewa labulan gidan ya kai na miliyan 70 wannan wajen shekara 30 da ta wuce amma ko kun san bai shiga gidan bai mutu bai shiga ba Allah ya dauke shi to sai malamai suka ce to tayyu anan an ce maqadi sidiqin saboda ita aljanna dindindin ce zama ne na gaskiya ba na ƙarya ba kenan duniya gidan ƙarya ne gidan rudi ne ba mai tabbata bane ba Allah sai ya ce inda malikin muqtadir a wajen mai zuzzurfan mulki shine Allah subhanahu wataala kuma shine wanda yake mai ikon zartarwa wato wanda aka ce wato inda malikin muqtadir wannan kamban matsayin ɗan aljanna ne ko kai yanzu a zo a ce maka wane ana taro amma aje maka kujerar ka kusa da ta his excellency ya kake ji ai zaka so a yi hoto a ce ga ka can kusa da he kai ne kai da kanka ko gashi kuna gaisawa kaga zaka ji babban matsayi to sai aka ce inda malikin muqtadir kuma a ce inda malik sai aka ce malik mai zuzzurfan mulki Allah subhanahu wataala wannan dai an riga an nuna mana lokaci bayan da labi sai dai mu tsaya an Allah ya kai mu gobe zamu karkare kuma mu karanta abin da yake cikin tafsiri sai mu shiga sabuwar sura abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure ya ganda mu daidai amin
amin
amin amin mai tambayar farko yace malam an ce idan mutum zai yi sallah dole sai ya karanta Fatiha to malam idan mutum yana bin liman sallah kuma karatun a bayyane ake yi shin zai yi shiru ya saurari karatun liman ko zai yi sauri a zuciyarsa ya karanta Fatiha saboda ne idan ina bin sallah ina yawan yin waswasi akan wannan abin wani lokacin nayi sauri na karanta Fatiha wani lokacin kuma nayi shiru na saurari liman to abin da yake daidai shine lokacin da liman yake karatu a bayyane ka saurare shi da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce fadin Allah subhanahu wataala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu fa ansitu wa ansitu la'allakum turhamun Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan an karanta alqur'ani to ku kasa kunne ku ji shi kuma ku yi shiru dan a ji kanku to sun ce wannan ta sauka akan karatun sallah ake magana lokacin da liman yake karatu kai ma mu fastami'u ka kasa kunne akwai hadisi da zai zama kaman a zahiri sun yi karo da juna akwai hadisi ɗaya da yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba to in mutum ya dauki wannan zai ce to kenan ko liman ne ko mamu ne abinda ake nufi mai sallah shi kadai ko kuma wato ainihin liman sai wani hadisi ya zo ya ce man salla khalfal imami fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yayi sallah a bayan liman to karatun liman shine karatunsa kuma wancan da suka zafafa suke cewa wai dole sai ka karanta Fatiha ko liman kake bi domin wajiba ce to ka tambaye shi ka ce da Allah idan nazo ana sallah an duka sai ne sauri ni duka na samu liman na samu wannan raka'a ko ban samu ba dole ce ka same ta kuma baka samu liman sai ban ta kai Fatiha kaga ashe wannan shi ya nuna karanta Fatiha bai zama wajibi ba abinda aka ce mustahabbi ne idan liman yana karatu a boye ka karanta Fatiha da abinda ya saukaka saboda kada shedan yi wasa da zuciyarka tunda liman baka jin karatun sa dama an dauka lokacin da liman yake karatu a bayyane to yana wa'azantar da kai kana jin me yake fada zuciyarka za ta tsaya waje daya to amma lokacin da yake karatu a boye baka jin sa kaga sai ka tuno kaza to amma idan ka shagaltar da kanka da karatun Fatiha da abin da ya saukaka ka daure zuciyarka wuri daya saboda haka malamai suka ce mustahabbi ne idan inda ake koyi karatu suka ƙara da cewa idan ana karatu ma a bayyane misali yanzu kamar a ce masallaci ba loudspeaker kuma sahu yayi tsawo sosai inda baka jin karatun liman suka ce to ya halatta ka karanta Fatiha da sura a cikin zuciya tunda baka jin karatun liman kada shedan yi wasa da zuciyarka saboda haka dai in kana bin liman karatun sallah kana bin sallah ya dauke maka wannan yace mallan ya hukuncin shan ORS ya hukuncin shan ORS yake da azumi musamman lokacin sahur saboda ina sha ne domin baya konewa da wuri a jikin mutum to ai ni ban san shi ba eh oh shine gishiri da suga ai ba sana masa wannan lakabin ba baka da matsala Allah ya gafarta mana amma in dai ba zai bi ba da kura ba in dai an tabbatar ba da kura in ka sha shi to ba wata matsala amin wannan shi kuma yace tambaya ta malam ita ce malam yace uwa ce ta rasu ta bar ƴaƴa guda hudu daga cikin su akwai mata uku namiji daya mata biyu da namiji da namijin uban su daya mace daya ubanta daban kuma uwar ba ta da aure da ta rasu to malam ya rabon gadan yake to ba kai cikakkiyar tambaya ba tunda baka fadi ta bar iyaye ba ko bata bari ba yanzu ai kai ka fada to in mun kaddara cewa tana da iyaye uwa da uba in akwai su su biyu to za a kasa dukiyar gida shida sai a ba uwa daya sai a ba uba daya wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad to saura kashi hudin da ya rage ya'yan sai a musu lidakar mithl hadhihi al-unsayain ba bambanci tsakanin wai wannan uban su daya wancan uban su da ai tace uwar su tunda ita ce uwar su ko ya'yan mutum goma ne to kai da kai za a yi musu namiji rabon mace wato ainihin biyu tambayar sa ta biyu yace malam a ranar 1 ga Ramadan kai wa manyan malamai addu'a mutanen kirki insha Allah duniya da lahira da yarda Allah to malam ina tuna ma Sheikh Ja'far Mahmud Adam domin ba yabo ba mun san ana kokari amma al'ummar idan ta ji sunan da addu'ar daga bakin su sai ta dage ta kuma tuna Allah ya taimaka amin to ina jin bai fahimci abin da muka yi ba in ka fahimci abin da muka yi muna zana ƴan makarantar nan mutum nawa ya rasu a dutse ba ambace shi ba akwai manyan mutane duk sun rasu a dutse amma ba wanda na ambata ina ambata ƴan makarantar nan ne wanda su da su ake karatu wasu ma da karatu ta hadin su nake ambatawa amma ai ba zan iya lissafe manyan mutane dutse da suka rasu ba abin zai gajiya malam Ja'far Allah ya ji kansa da gafara ba alfahari nake ba kai mai tambaya ina ji ina kafin kai masa addu'a ɗaya na masa ɗaruruwa kuma na sha faɗa a munasabobi cewa Allah ya ji kan mai martaba sarki Nuhu da shi da malam Ja'far Allah ya ji kansu da gafara da rahama ina cewa duk abin da za a yi a tafsirin nan to su ne masu kaso mai tsoka na faɗa muku tarihin nan Allah ya ji kan mai martaba sarki shi ya nemi Malam Ja'far ya turo masa wanda zai yi tafsiri. Malam Ja'far ya nemi cewa ni zan gudanar na ce ba zan yi ba muka yi ta ja'in ja. Na faɗa muku ya faɗa min kalmomi guda hudu. Ya ce dalilansa na yanzu in yi tafsiri nan su ne kaza da kaza ƙila ta faɗa muku. Ya ce kuma in har ba zan yi ba to wallahi ba ma zai faɗa wa sarki wata amsa ba zai yi shiru. To wannan dalilai da ya faɗa guda hudu su ne suka kama hankalina. Dole ne ya dana karɓa wannan dawa. Kenan ashe za mu ce mai martaba shi ne tubalin farko Malam Ja'far tubali na biyu. Su ne tubalin wannan karatun. Ko mu ce komai a kansu ko kar mu ce Allah zai ba su lada. Saboda haka nan ka fahimci in muka yi addu'a ga wasu mamata banda wanda labari zai zo mana muna bayanin ƴan wannan makarantar. Yawwa mai martaba sarki shi ne ɗalibin farko Allah ya ji kansa da gafara da rahama yakan ce mun malam tunda nake zuwa karatu ban taɓa zuwa karatu a matsayin sarki ba a matsayin ɗalibi nake zuwa to ka gani dole ka ce shi ne ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar da farko Allah ya ji kansu da gafara da rahama sai tambaya ta uku yace malam liman ne bai fito da wuri ba a masallaci har aka yi ikama aka fara salla to da yazo an yi raka'a daya sai ya wuce kuma bai sami raka'a daya ba bai samu raka'a daya ba kuma ya jawo liman ya shiga domin yana gadara shine liman na asali to yaya sallar take a saurara ku saurara ku saurara zancen yana gadara bai taso ba ofishin sa ne kuma ni ya burge ni da ya fusgo wannan dan kankan ba ya burge ni da ya jawo shi waye ce ya shiga ofishin sa ba izinin sa ofishin sa ne na kawo muku misali ya kamata ku dinga baiwa mutane kima da daraja a mahallin da Allah ya dora su na kawo muku misali cewa ma'aikin sallallahu alaihi wasallama dan ya nuna mana matsayin limami kun ga akwai lokacin da kafin ya shigo Bilal ya gama ikama amma sai ga wani ya tare ma'aikin sallallahu alaihi wasallam suka koma suka yi dogon gani har sahabbai suka so magengedi sannan da aka gama ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kabbara haraba aka ci gaba da sallah ko ikama ba a saki ba sannan wata rana manzon Allah ya shiga har an gama ikama zai yi kabbara haraba kawai sai ya nuna a saurara sai ya fita alayhi salam ya koma gida bayan mintuna alayhi salam ya dawo kawai ya kabbara haraba ba a saki ikama ba suka ce wani Allah alayhi salam ya tuno akwai jaraba ne a jikin sa alayhi salam wannan duk koyarwa ce to kun ga manzon Allah da ya ga dama da sai ya ce wani ya shiga koko inda irin ku ne wani ya kankan ba ya ce zai wuce to na farko wannan limamin ya burge nan gaba ma liman idan kama kara wani ya zo ko an yi raka'a duka fisgo shi da yake nan maganan sallah kuma ai dama akwai halin da mamu za su bi limamin da sallar sa bata cika ba kamar yaya yanzu da za a zo a ce mutum ɗaya ya fara sallah shikenan sai ya yi raka'a ɗaya sai wani ya zo ya tona tare da shi shi wannan an tsere masa da raka'a ɗaya kuna fahimtar maganar to shi wancan limamin na farko a lura sai ta warware sai ya ja wannan ya gaba ya samu cikakken sallah wanda ya gaba bai samu ba to mu kaddara ma akwai wasu wanda amma fara sallar da su shi wannan makararren liman ya tura shi to shi yanzu lokacin da ya cika sallar sa ko kuma mu suka cika sallar shi ta tabbata cika ba to ba su da zabi zama za su yanzu shi wannan mai kankambar da aka fisge baya liman ya ci gaba da sallah kun ga liman sai da musu da ka daya to idan raka'a hudu ta cika ku mamun limamin farko dole ku zauna dan ba za ku yi kari in kuka yi kari kuka tashi bayan ta cika hudu sallar ku ta bace dole sai dai ku zauna shi ya ci ko dai sai ta hiya ya sallame ku sallame shi kenan sallah ta yi Allah ya sa mu dace abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din akwai bayin Allah da ƴan uwansu suka rasu da yawa da kuma su marasa lafiya sun roki mai masu addu'a ga mamatansu da kuma marasa lafiyarsu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم توفنا مسلمين وليقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم رد عنا شر أعدائنا اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم رد عنا شر أعدائنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم اهدي اولادنا اللهم اصلحهم يا رب العالمين اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى اللهم استجرهم يا رب العالمين اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم اجعلهم من الراشدين اللهم اجعلهم من الراشدين يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.